الله
الله غفور.
شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جماعة المسلمين السلام عليكم. كمرة دمك القوري دكو درسوا دسوك غباتا من القوري شوى كراتم وكما بيانم وانا بيلي زي كسانتيني أكان أزمن وطا رمضان مسمن غنين شوى a yanzu mun fuskanci wannan wata na Ramadana. To a bisa al'ada dama duk wani abu na ibada in ya kusa to akan shirya masa kafin lokacin ya zo. To haka ma watan azumi in ya karato to lallai abinda annabi da sahabbai sukan fara tanadi sukan yi tattali. Tanadi na farko shine gyaran zuciya, sukan yi kokari su gyara zuciyarsu saboda su karbi su bude zuciyar su karbi alherori su karbi rahama daga Allah subhanahu wataala. Saboda kamar yadda a karatun mu da ya gabata akai inda muka yi bayanin cewa wannan wata mai alfarma duk wani aiki da aka yi a cikin sa to yana da karin falala akan sauran ayyukan da aka yi a cikin waɗansu watanni. To saboda haka abu na farko abin da ya kamata ga musulmi shine kullum wato ya gyara imaninsa, ya gyara zuciyarsa, saboda zuciya ita ce da ita ne ake fifitan juna. To saboda haka abu na farko wannan shi ake. Abu na biyu sahabbai sukan shirya rab, saboda tun a cikin watan Sha'bana sukan fara lissafi kiyaye dama suna yi, amma watan Sha'bana in yazo sukan ƙara kula da lissafi saboda gudun kar a kauce wato wannan rana na ɗaya ga watan Ramadana. To saboda haka waɗannan suna daga cikin muhimman abubuwa da kuma akan yi tattali wanda yake da hali yakan shirya musamman don ya taimaka wa iyalansa wajen abinci, kuma inda hali to a taimaka wa waɗanda suke marasa ƙarfi, wanda yake da shi ya taimakawa wanda bai da shi, saboda liyun fikzu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Duk wani mai dama, wanda yake mai dama mai abin hannu to ya ciyar daga cikin abin da Allah ya bashi. Duk yadda aka yi dai kafi wani, in ka duba wani yafi wani. To amma Allah ya ce wa man qadara alaihi rizquhu, wanda aka kuntata masa wajen samun wato arzikinsa to falifik mimma ataahu Allah, ya ciyar daga cikin dan abinda Allah ya bashi. To saboda haka a wannan lokaci akwai buƙatar cewa a shirya mai hali yayi kokari ya taimakawa wanda bai da shi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin alƙawari da yayi na mai da mutum zai samu shiga aljanna wato yana ce ittaqun nara walau bi shikki tamratin, ku kiyaye kanku gabarin shiga wuta ko wajen kyauta da rabin dibino. Kuma yana bayani cewa duk wanda ya shayar da wato mai azumi to Allah ya masa tanadin kankaren zunubi, Allah zai kankare masa zunubinsa. To yanzu abinda zamu yi bayani akai a yanzu zamu yi bayani ne zamu shiga bayani akan rukuni, me ake kiransa rukuni a cikin azumi. Rukunan azumi malam yana cewa lissaumi rukunani, azumi yana da rukunai guda biyu. Abinda ake kiransa rukuni wato jigo. In wannan rukunin baya nan to abin faduwa zai yi a ƙasa. To saboda haka azumi rukunin sa guda biyu ne. Ko wannan su suka hadu suka daga azumi, azumi ya tabbata. To saboda haka rukuni na farko na azumi. Abinda ake lura da shi da farko shine anniya. Yadda niyya take a cikin kowane aiki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce innamal a'malu binniyat. Kowane aiki yana tabbata ne a bada lada akai ta wajen lura da niyya. To saboda haka shi ma azumi kamar yadda dukkan sauran ayyukan ibada ana buƙatar niyya, to saboda haka shi ma azumi ana buƙatar niyya a ciki. Wal imsak anil muftirat. Na biyu shine kamewa gabarin duk wani abin da yake kare azumi. Mutum ya kame kare amfani da ko ci ko sha ko saduwa da iyalai, waɗannan su ake kiransu muftirat. Yauman kamilan, mutum ya rana cikakkiya tun daga farkonta har faduwanta, daga ketuwan alfijir har ya zuwa faduwar rana. Shi ne ya ce min tulu'il fajr sadiq ila ghurubi shams, tun daga hudowan alfijir na gaskiya, don akwai wani alfijir mai rudi wanda in ya keto yakan gama waje, bai cika gama waje gaba daya ba, amma yakan fito ne kaman wutsayin kuregi hakan nan shar yayi sama. To mai wannan alfijir makarishin alfijir kenan, amma na kare na gaskiyan yakan fito ne ta sassanin gabar gaba daya ya gama sassa har ya hauro sama. To wannan shine alfajr sadiq. To yanzu alhamdulillahi tunda zamani ya zo da ana shan wahala wajen rarrabe waɗannan alfijir guda biyu, amma yanzu tunda ana amfani da lokaci da agogo da sauransu, to shikenan ma an huta duk duniya, an riga an kafin ma ranan ya zo za a ce maka alfijir zai keto ne lokaci kaza. To saboda haka abu ya zo gidan sauki. Waɗannan technology suna taimakawa wajen kiyaye abubuwa na addini. A manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kame baki din, Allah yana gaya wa manzon Allah cikin Alkur'ani, ko kuma Allah yana gaya mana cewa wa kulu washrabu, ya ku ɗan uwa musulmi ku ci gaba da cin abinci ku ci ku sha, hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad, har lokacin da farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare, min al-khaytul aswad, sai kun iya rabe farin zare da bakin zare. To wannan kalma lokacin da Allah ya yi wannan bayani, sahabbai suka kasa gane menene farin zare da bakin zare, sai zama sahabbai waɗansu sukan zama suna da zare guda biyu, sai wannan ya daura ɗaya a wannan kafa yatsa, ya daura ɗaya a wannan yatsa, ɗaya fari ne ɗaya baki, sai ya ci gaba da cin abincinsa. Sai lokacin da ya fara gane ga fari ga baki, to shikenan sai ya kame. To wannan shine alamar da suka yi ta amfani da ita. To daga baya sai Allah ya ce a'a, wannan farin zare da bakin zare din min al-fajr, na ketowan alfijir ne. In alfijir ya keto farin zare, in alfijir wato cikin dare kuma duhu bakin zare, to sai kun rabe farin zare daga bakin zare, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma atimmu siyama ila al-layl, to idan gari ya waye kuma kuka dakatar da cin abinci kuka dauki azumi sabo, to sannan kuma ba za ku saki cin abinci ba. Atimmu siyam, sai ku cika azuminku ila al-layl har zuwa dare. Dare shine lokacin da rana ta fadi, rana tana faduwa an shiga hukuncin dare kenan. To wannan shine. To niyya da muka yi bayani, ya kamata mu yi bayani akan yadda niyyar take wajen azumi. Amma niyyatu faqat urifat annaha fardun fi salati, ko kuma faqat arabta annaha fardun fi salati, kowane mutum ya kai dan uwa musulmi ka riga ka sani cewa ita niyya ba a azumi kadai ba, a cikin sallah ma niyya farilla ce. Wa zakka, haka niyya a cikin zakka farilla ne, mutum zai zakka sai da niyya. Wa sawm, to haka ma a azumi sai da niyya. Wal hajj, haka ma a aikin haji sai da niyya. Kai wa fi kulli ibadatin yataqarrabu biha al-'abdu ila khaliqihi azza wa jalla, a cikin dukkan wata ibada wanda bawa zai yi ibadan dan neman kusaci zuwa ga Allah, to a wannan gurin ana buƙatar niyya. Wa kad arafta fi mawazi'a katira min kitabina haza ta'rifaha, mun riga mun yi bayani cikin wannan littafi da muke bayani akan aikin haji a cikin akai, domin littafi ne wanda dukkan sassa, dukkan bangarori na qawaidul islam guda biyar littafin yayi bayani akai. Saboda haka wannan bangare da muka dauko, sai muka dauko bangare na wanda ya dace da halin da ake ciki na azumin wata Ramadana. Bi anna hal qasdul muqarin lil fi'l, abinda ake kiran niyya, niyya da larabci shine nufi kulla abu a zuci, ba kullawa kadai ba, wanda al muqarin lil fi'l, wanda ke hade da aiki. Niyya kawai ba aiki, to niyya ba za ta yi aiki ba. Amma bayan niyyan, daga niyya kuma kamar alwala ne, na ka kulle a zuciyarka za ka yi alwala, to sai a ga kana yi. Amma ka kulle ka ce na yi niyyan alwala sai ka zauna, to ai niyya ba ta yi amfani ba. To saboda haka duk kulle abu a zuci wanda yake haɗe tare da aiki, shi ake kiransa niyya. Allazi yakunu muhdiran fil qalbi inda mubasharati awwali ruknin min arkanil ibada. Niyya da inda ake kulle ta, akan halarto da ita ne a cikin zuciyar mutum, sai ka kawo niyya a zuciyarka lokacin da ka fara gaban kowane aiki. Alal misali alwala, kaga ai inda zaka fara, inda zaka fara lissafin farillan alwala, to anan ne, wato wajen wanke fuska kenan. To alwala anan ne ake fara halarto da niyya. To haka ma azumi din, a lokacin da zaka fara aikin, to zaka shiga aikin ne daga ketowan alfijir. To kafin ketowan alfijir din ma, to sai ka kulle niyya ka ce zaka yi azumi, ka yi niyya azumi. Saboda haka faniyatu takunu muqaranatan lil wudu inda awwali fardin yusallu wa huwa alwajhu. Malam yace ita niyya tana hade ne da yin alwala lokacin da ka fara aikata farillan farko daga cikin alwala. A ina ake fara aikata farillan farko a alwala? Shine wanke fuska, to wannan ake kulla niyya. Walakin takunu fil ghusli inda sabbil ma'i, amma in a wankan janaba ne inda niyya ta kan zo, lokacin da ka fara zuba ruwa a jikinka, to anan ne zaka kulla niyya. Wa haka zato sauran ayyukan ibada ma yawanci haka ake yi. Sai yace illa anna sawma, sai dai azumi lam yustarat fihi an takuna niyyatu mubasharatan li sawm, ba sharadi ne ya zama niyyar ayita take kana yin niyyan ka shiga aikin azumin ba. A'a, ba sharadi bane, kana iya kulla niyyan kafin lokacin da zaka fara azumin yazo, kuma haka ma ka'idar take. Bale yujuzu an tatakaddama alai, halal ne ka gabatar da niyya akan lokacin fara aiki din, don fara aikin zai fara ne daga ketowan alfijir. To kaga niyya ko cikin dare ma zaka fara yi, kaga niyya ta riga lokacin fara aikin, in dai azumi ne. Fa waqtu ha huwa al-layl kulluhu, niyyar azumi shine lokacin dare. Daren nan misali in zaka tashi da azumi gobe, misali yau mu dauka, misali mu ce yau asabar ce, kana da niyyar kuma gobe lahadi zaka tashi da niyya da azumi, to da daddare a yau daren lahadi din nan kan gari ya waye, to a lokacin mutum zai kulla niyya. A nan ne inda ake kulla niyya a lura. Faman nawa ba'da ghurubi shamsi akhir yawmin min sha'bana siyama ramadana sahad niyyatu, yace duk wanda ne niyya bayan rana ta fadi a rana ta karshe na watan sha'bana, 30 ga watan sha'bana, sai yayi niyyan siyama ramadana, cewa gobe zai tashi da azumin watan ramadana, tunda yau dai sha'bana ta cika 30, ko ka ga wata ko baka ga wata ba, tunda sha'bana dai lokacin ta ya kare, to gobe ramadana ne. To kenan ya halatta daga farkon dare, daga farkon dare na wannan ranar 30 ga sha'bana mutum yana iya kulla niyya, kuma niyyar ta yi. Wa man tasahhara kafahu suhuru anin niyya, a lura da wannan da kyau. Malam yace idan ko ka tashi da daddare, dama kana bacci ne sai ka farka, sai ka tashi aka shirya maka komai, ga ruwan sha, ga abinci, da niyyan zaka yi sahur. To ai sahur din dama ka san dalilin da yasa ka yi sahur, saboda haka ko ka yi niyya ka kulla niyya ko baka yi ba dai, to saboda haka wannan niyyar wannan sahur din ya isa maka ga ainihin azumin gobe insha Allah. Wannan kenan a takaice. Fa huwa yaqumu maqamaha, to wannan cin abincin sahur yana tsayawa kamar a matsayin niyya ne. Li'anna niyyata amalun min amalil qulub, domin niyya aiki ne daga cikin ayyuka na zuciya, a zuci ake ajiye niyya. Wasuhuru yadullu ala anna almutasahhir azimun ala sawm, yin sahur kawai ya nuna cewa shi wanda ya tashi yana sahur din nan ai ya niyyan zai azumi ne. Saboda haka wannan cin abincin sahur din ma yana iya tsayawa a matsayin wato niyya. Wannan jawabin kenan a takaice. Wa qasharatul malikiyya an takuna niyyatu qabla al-fajr, malaman malikiyya sun shartanta cewa niyya lalle ne a yi ta kafin ketowan al-fajr fi kulli sawmi, a kowane azumi. Yawwa, kafin al-fajr ya keto mutun ya zama ya kwana da niyya, fardan kana aw naflan, azumin nafarin la ne ko nafila ne, to dole niyyar mutun ya zama yayi kafin al-fajr ya keto. Mustadillina bima rawahu Ahmad wa Ibn Hibban an Hafsa, malaman malikiya suna kafa hujja da riwayar da Ahmad ya rawaito da kuma daga Ibn Hibban, suka rawaito daga Hafsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man lam yujmi istiyama qabla al-fajr fala siyama lahu, duk wanda bai kulle a zuciyarsa cewa ya kulle yin azumi kafin ketowan alfijir ba, sai da alfijir ya keto ya kulle ne ya azumin gobe, yace a'a wannan kan fala siyama lahu, babu azumi gare shi. Ai man lam yanwi siyama, duk wanda bai yi niyan azumi qabla alfajr gabanin ketowan alfijir ba, fala yasuhu sawmuhu, azumin sa bai inganta ba. Saboda haka niyya na da muhimmanci kwarai da gaske. Ya kamata innamal a'malu binniyat, kowane aiki yakan tabbata ne da niyya. Wa qala Shafi'i, Imam Shafi'i yace da Imam Ahmad yace, yajibu tabyitun niyyati qabla al-fajr fil fardi duna tatawwu, ya wajaba mutun ya kwana da niyyan azumi kafin ketowan al-fajr, amma a azumin farilla. A wajen Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal kenan, in azumi ne na farilla to dole ka kangari ya waye al-fajr ya keto, dole ka kwana da niyya. Amma sauran azumi na nafilfili sun ce a'a, in gari ya waye ma mutum kawai zai iya tashi da niyya. Saboda hadisin Aisha Allah ya yarda da ita, tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yatiha, manzon Allah yakan zo wajenta ita Aisha, fa yaqulu, in gari ya waye yakan ce, hal indakum ta'am, kuna da dan abin tabawa kuwa abin karyawa akwai? Annabi wato in gari ya waye ba a Ramadana ba, a wani lokaci kawai yana so zai azumi, da farko shin kuna da dan abun karyawa, ya tambaye ta. Fa idza qulna la, muka ce masa wallahi ba mu waye gari da komai ba ya Rasulullah, qala inni sa'im, to in haka ne to ne zan yi azumi. To dogaro da wannan yasa waɗansu malamai suke ganin idan azumi na nafila ne to mutum ba sai ya kwana da niyya ba. Hadisin ma akhrajahu Ahmad wa Muslim, hanafiyawa suka ce la yalzamu tabyitun niyyati qabla al-fajr fi kulli yawmin muayyan, la yalzamu tabyitun niyyati, kwana da niyya bai wajaba ba qabla al-fajr gabanin al-fajr fi kulli sawmi yawmin muayyan, duk wani azumi ayyanan ne so a wajen su tunda an san za a yi. Wannan a ra'ayin su ne, ba cewa ba sai mutun ya kwana da niyya ba. Ka shahar Ramadana, kama azumin wata Ramadana, wa kan nazar al-muayyan allazi ayyana sahibuhu fihi niyya al-yawm, ko kuma azumi ne wanda mutun yayi alƙawari tsakaninsa da Allah, yayi nuzuri cewa in Allah ya yarda farkon watan Sha'bana zan yi azumi a rana kaza, ya riga ya kulla wannan, kuma nuzuri ne yayi ba kace tsakaninsa da Allah. To in wannan ranan ya zo ko ya kwana da niyya ko bai yi ba, shikenan wannan azumi yana nan. Wala yalzamu tabituha qabla al-fajr aidan, ba sai an kwana da niyya ba. Amma ala kulli halin yan uwa musulmi, abinda al'umma musamman aka fi tafiya akai shine gaskiya mutun ya kwana da niyya in dai tunda muna magana ne akan Ramadana ba sauran azumi ba to akan Ramadana musamman to lalle ne duk azumin da aka yi ba a kwana da niyyar sa ba to wannan azumin babu shi illa iyaka bambancin shin azumin ko da yake zai bayani kwana da niyyar nan dole kowane azumin kowace rana sai an mata niyya ne daban Imam Malik yace a idan mutum a ranar farko in aka ga wata to tun wuri cikin dare kan gari kan alfijir yake to a farkon daren har ya zuwa kafin alfijir yake to a wannan tsakanin dai mutum ya samu ya niyya niyyar da zai yi zai ce yayi nayi niyyan azumin ya kulle a zuciyarsa nayi niyyan azumin wata Ramadana 30 ko 29 saboda yakan yi 30 ko 29 in mutum ya kulla wannan niyyar to shikenan ya huta to haka malamai suka faɗi to saboda haka wannan amma idan ya zama kana cikin azumin sai wani abu ya faru sai mutum ya kamu da ciwo ko kuma mace tana cikin azumin sai haila ya zo mata ta dakatar da azumin to in ta zo za ta ci gaba da yin azumin sai ta sake kulla niyya saboda wancan niyyan ya gutsure ya yanke to amma in ba haka ba azumi daya ainiya daya yakan isan ma azumin wata Ramadana amma wasu malamai suka ce amma ba laifi a rika jaddadawa ka jaddada amma ko baka jaddada ba ma niyyarka ta farko ta isan maka wannan a takaice a magana akan niyya kenan to rukuni na biyu min arkanin sawm huwa al-imsak kamewa mun ce rukuni na farko niyya rukuni na biyu kamewa su ne rukuni na azumi an sa irin muftirat mutun ya kame baki gabarin duk wani abin da ke kare azumi fa daliluhu qawluhu ta'ala dalilin wannan kuma shine kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani cewa a cikin suratul baqara ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha cikin dare hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr har sai bakin dare ya bayyana daga farin dare ma'ana sai alfijir ya keto gari ya yi haske daga duhun dare in wannan ya bayyana to shikenan za a kame summa atimmu siyama ila layl in kuka kame din kuma daga nan sai ku daina cin abinci sai ku cika azumin ku har ya zuwa dare to yan uwa fal imsak kamewa na wannan azumin yaktadi hadhihi al-aya yabda'u abi bi muqtada hadhihi al-aya lura da wannan aya to shi wannan kamewan yabda'u min waqti tulu'il fajr yana farawa ne kamewa din daga lokacin da alfijir yake to ila dukhuli juz'in yasiri min al-layl har ya zuwa shigan wani yanki dan kadan na dare in daren rana ta fadi an fara kenan amma in kana shakkun rana ta fadi ko rana bata fadi ba to karka yi garajen cin abu sai in ya tabbata gare ka rana ta fadi to ya tabbata an shiga dare kenan fa alal muslim an yata raqaba tulu al-fajr to wajibi ne akan musulmi ya rika lura da lokacin ketowan al-fajr kada yayi wasa fa idza ma baqiya ala tulu'ihi nahwa 5 daqa'iq in abinda kawai ya rage al-fajr ya keto bai wuce minti 5 ba ya lura da kyau bai wuce minti 5 ba al-fajr zai keto yambage alaihi an yusika anil muftirat ihtiyatan to ya kamata gare shi ya kame gabarin duk abinda ke iya bata azumi saboda shan kai magancewa don maganin kar mutum ya fada cikin wato rashin sani idan ka bari minti 5 dai akalla to shikenan tabbatacce ka kame kafin ketowan alfijir fa idza ma gharabati shamsu amma idan rana ta fadi washara al muazzin fil azani halalahu al fitr mai kiran sallah ya fara kiran sallah to shikenan ya halatta ga mai azumi ya ci gaba da shan ruwa wa ta'jil al fitr aula gaggauta shan ruwa a wajen mai azumi shi yafi cancanta minta akhirihi akan jinkir ba jaruntaka bane mutun ya jinkirta a ana kiran azumi shi ma akwai hadisi akan sa akwai falala da yawa alama sai ya ti bayanuhu insha Allah wannan gaba kadan bayanin zai zo akan hukuncin gaggauta shan ruwa da jinkirta sahur a darasin mu can baya insha Allah za mu iso wajen inda za mu yi bayani akai akan hukuncin gaggauta shan ruwa da kuma jinkirta sahur. Abu na gaba da za mu dauki bayani akai mu dora shine sunanin sau sunnoni na azumi abinda yake sunna a azumi ba rukuni bane ba farilla bane amma sunna ne akwai dimbin lada idan mutum ya lura ya kiyaye wa mustahabbatihi akwai abubuwan da ake son mai azumi ya aikata lisawmi sunanun wa mustahabbat azumi yana da sunnoni kuma yana da mustahabbai wa adab akwai kuma laduba abubuwa masu kyau da ake son mutum ya aikata su a lokacin azumi ala sa'imi mura'atuha kuma ya zama dole akan mai azumi ya kiyaye waɗannan sunnoni din da mustahabbai din da mustahabbai din daga ciki akwai as-sahur sunnan azumi akwai sahur yin sahur sunna ce na manzon Allah ga dukkan mai azumi wa huwa mustahabbun bi ittifaqil ulama wa alamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi cewa sunna ce amma mustahabbiya mustahabbi ne duk malamai sun yarda cewa yin sahur wato mustahabbi ne mai karfi wasu ma suka ce sunna ce ta manzon Allah wala isma ala man tarakahu amma wanda bai samu yayi ba ba za a ce ga laifin sa ba wa rawal bukhari wa muslim anin anas bukhari da muslim sun rawaito daga anas Allah ya dada shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace tasahharu fa inna fi suhuri barakatan ku rika yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba jaruntaka bane kace kai nika ai bana cin komai a'a to ka kwatanta mana ko ruwa ka kurba ka sha wa anil miqdad ibn ma'di kariba anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi hadha suhur na umurce ku da yin wannan sahur din nan fa innahu huwal ghiza'u al-mubarak sahur shine abinci mai albarka ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana albarka abinda ake nufi da albarka din annahu yuqawwi sa'ima ala muwasalati sawmi ila al-layl yakan karfafa gwiwa ga mai azumi ya iya kaiwan azumin sa haddare cikin karfin gwiwa wa yushituhu kuma yakan sanya masa nishadi da karfin jiki wa yamuddu al-jisma بالطاقه الحراريه اللازمه لحيويته زي كرفف جكنسا زي samu dama wato nan wato dumin jiki jikin zai zama yana da dumi dan in aka rasa abinci jikin sanyi yake yi saboda haka yakan karfafawa mai azumi ya zama ya gama azumin sa cikin kwanciyar hankali saboda haka dai ala kulli halin yin sahur abu ne mai kyau kware da gaske wa min huna istuhibba ta'khiruhu ila akhir al-layl dan haka ne an so jinkirta yin sahur har ya zuwa karshen dare wal gar kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabban manzon Allah sun kasance yu'akhirunahu hatta yabqa ala tulu'il fajri illa waqtan yasau qira'atu da 50 aya sahabbai suka jinkirta sahur har ya zuwa gurgurdan lokacin da bai wuce a karanta aya 50 ba to sai al-fajri keto kenan kaga sukan bari sai kusan wato can kusan ketuwan alfijir an rawaito daga Zaid ibn Sabit kala tasahharna ma'a rasulillah mun taba sahur tare da annabi thumma qumna ila salati sai muka tashi muka je zamu yi sallah qultu kam kana qadru ma bainahuma to tsakanin yin sahur din da sallan nawa ne gurgudan tsawon mintocin da za a samu kala 50 aya yace kamar dai bai wuce ka karanta ayoyi 50 ba kaga ya a takalla dai wato ɗan mintoci ne kaɗan bai wuce ko minti 5 ba ko ma ƙasa da 5 don ya dogara ga saurin shi mai karatu din wannan da yana nuna cewa ba a son sahur a yi shi a farkon dare kai kokari sai can ƙarshe ka lura da kyau don akwai falala a ciki wajen yin jinkirtawa din saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi wannan shine kaɗan daga cikin bayani akan rukuni da wasu daga cikin sunnoni na yin azumi na mun ɗauko sunnonin suna da yawa mun ɗauko amma mun fara bayani akan sahur lokaci ya halinsa sai Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghulib wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Allah.